فنستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديعك أتبتك الله muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawuna mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai fatar da shi wanda kuma ya fata babu mai shiryar da shi ina sheda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne godiya ta tabbata ga Allah da Allah ya ba mu rai da lafiya har muka zo za mu gabatar da wannan alƙawari wanda muka yan uwan mu musulmi muke wannan anguwa ta mu anguwar kekai makon da ya kamata a gabatar da wannan wa'azi shine makon da ya wuce amma Allah cikin ikon shi sai zama a wannan lokacin bani da lafiya alhamdulillah da Allah ya ba ni lafiya wadanda kuma ba su da lafiya Allah ya kare su da lafiya baki ɗaya wato gaskiya matsala ce mai girma muka ɗauko zami wa'azi akan ta jama'a sai dai an yi dace da cewa lokacin sanyi ne duk da lokacin sanyi ne amma Allah cikin rahama shi ya sassauta sanyin a yau ba ni son mu tsawaita akan laccar tamu saboda matsaloli ne masu matuƙar muhimmanci waɗanda muke son dukkanin musulmi su fahimce su domin wani yaƙi ne wanda ya tunkaro mu a hankali a hankali a hankali tun kana jin waiwai ne har ka tabbatar yaƙin nan yana nan zai zo ya cika a mukiya kake a cika bi kake a dogon bauchi kake a dogarawa ne kana mai duguri ne ko kana ina to wani shiri ne za a yi game da wannan yaƙi alhamdulillah ba alfahari nake ba ina ɗaya daga cikin waɗanda suke da cikakkiyar masaniya akan menene yake faruwa game da wannan yaƙi na duniya a yau shi yasa ina ɗaya daga cikin abiban da wannan yaƙi yake farauta a yau a duniya ba dan komai ba saboda irin waɗannan bayanan da yau zan gabatar waɗanda na daɗe ina gabatar da irin ga waɗanda suka daɗe suna saurare na daga shekaru uku zuwa yanzu abubuwan duk da zan faɗa a yau ɗin nan ba wani baƙon abu da za ka ji sai dai a yau zan tattara su ne in juye su in Allah maɗaukakin sarki ya so a tattaɓance yanzu ɗin nan da nake magana daren ainihin asabar ne wanda ya daidai da daren zulqa'ada wato daren 9 ga watan zulqa'ada hijira na da shekara 1423 daidai da 10 ga ainihin wato watan January shekara ta 2003 ta bature wannan ainihin wato lacca ta mu ko azina mu mun sa mu shi take da cewa ba za su gushe ba suna yakar taken shi kenan ba za su gushe ba suna yakar tambayar farko da mai yiwa za kai kai da kake saurare na su wane ne ba za su gushe ba suna yaƙi sannan ku da aka ce ku suwa in Allah ya so laccan nan da kanta za ta fassara mana menene take nufi jama'ar musulmi da dama al'umma yau suna sauraron gidajen rediyoyi suna karanta jaridu da mujallu suna kallon tashoshin talbijin tun daga na gida har na waje kowa yana ganin irin yaƙin da ake duk yaƙin nan in ya kai ya komo za ka ga kashi 95 na yaƙin da ake a duniya ane ne a kan al'ummar musulunci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ɗin nan da ke nan ƙasarmu ta Najeriya ko yankin Afirka mu ma al'umma ce daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar mana da cewa mu dinnan yan Najeriya ta arewa muna daga cikin jeren giyar waɗanda aka sa za a yaƙa domin a tsarin yakin duniya da ake a yau an ce mu ne na goma, mu ne na goma daga cikin 'yan ta'adda na duniya a wurin kafiran duniya a yau, mu 'yan Najeriya ta arewa mu ne na goma. Kuma a yanzu dinnan ana kan yatsar wajen kashi na hudu ne, ma'ana da an yi na biyar, na shida, na bakwai, wata ran kana jin na tara sai kuma mu ce wani mataki za mu ɗauka. Shi yasa dole ne mu haskaka wa 'yan uwanmu musulmi menene ake ciki ne. Amma kowa ya riga ya san ka'idar mu, mun tarbiyyantu ne, mun jinu akan bin Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ba za mu tara mutane mu gaya musu hayaniyar banza da wofi ba. Duk abin da za mu gina ne akan me Allah yake, menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda al-Imam Shafi'i ɗaya daga cikin manyan malaman fiqhin musulunci yace كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين. يتي دواني إلمي أدونيا إندي با ذا مجانا كي من حدثنا من ذا الله كي من ذا الله كي با إندي با قرآني با إندي با قوقر فهمتر فقه الدين المسلم كي با يتي شرميني دقات الوقت. Yace domin ilimi shine mu ji ana cewa haddathana haddathana har akai ga Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Yace to yanzu ne muke cin moriyar lokacin mu, amma matukar ba Allah ya ce ba, ba annabi ya ce ba, ba kokarin fahimtar addinin musulunci ba, yace ba ta lokaci. Don haka za mu fara da shin menene Allah madaukakin sarki yace game da waɗannan waɗanda suka hada kai a yau a duniya suke yakar mu. Shine na budo mana alqur'ani a cikin suratul baqara, wanda suratul baqara ta sauka ne ainihin a garin Madina zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ainihin shekara biyu da yin hijira. A ƙarƙashin ainihin aya ta 217 a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبن الله يفديكي من كمان مسألة تفارع مدينة نزوك الله صلى الله عليه وسلم عين الزوني لدى عينهن صحبانشي أتكان مكيا نوئي أكو أكوي مكيا يهودا و akwai makiya kiristoci, akwai makiya maguzawa, akwai kuma makiyan cikin gida su ne munafukai. Waɗannan mutane in ka karanta tun farkon wannan sura ta Baqara zaka ga yadda Allah ya rinka ware su ɗaya bayan ɗaya. Makiyan farko Yahudu, makiya na biyu An-Nasara kiristoci, makiya na uku su ne mushrikai baƙaƙen maguzawa, na hudu su ne masu sallah suna azumi amma da baki bata kai zuci ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai san kullakullan da mutanen Makka da ya baro su suke mishi ba game da addinin musulunci. Don haka sai ya samu wani sahabi mai suna Abdullah ibn Jahash, sai ya ce ka ɗibi jama'a ku tafi da wannan wasiƙa, amma kar ka sake ka buɗe wannan wasiƙa sai ka kama hanyar Makka, ka yi nisa tsakanin Makka da Ta'if, sannan sai ka buɗe wannan takarda, ka bar garin Madina ka tafi ka yi kusa da Ta'if baka kai Makka ba, sai ka tsaya ka buɗe wannan takarda, abin diddike cikin wasiƙan nan ka yi aiki da shi. Yace shikenan. Sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama, su ba sai wa annabi jayayya, yana karɓan wasiƙan nan sai tattara jama'a shi sai suka tafi. Suna isa wannan wuri da annabi ya bada umarni sai aka buɗe wasiƙa sai aka ga ka ɗibi jama'arka
amma ba akan tilas ba. Duk wanda yace ba zai je ba kar ka tilasta shi, duk wanda ya amince to ka dibe shi ku tafi ku je ku yi dakko rahotanni menene mutanen Makka suke ciki game da mu, wannan kullakulla suke akan mu. Yar gama karanta wannan takarda yace to jama'a kun ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu, amma ni dai sam'an wa ta'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, naji kuma zan bi maganar manzon Allah ba ja da baya zan ci. Wanda ya ga zai bi ne bi ni, amma wanda ba zai bi ni ba babu lallai. Suka kama hanya sai suka bi shi su bakwai duk da shi na takwas. Suna cikin tafiya sai suka yi aran gama da wasu kafiran Makka guda uku, sun je kasuwanci sun dawo da ayari da raƙuma da dukiya. Wannan sahabi Abdullahi dan Juhash a wurin shi yana daukar cewa wannan rana ita ce rana ta ƙarshe, wato ranar 30 ga watan Juma'adul Akhira. Bai san cewa wata ya tsaya ashe wannan rana ɗaya ce ga watan Rajab ba. A musulunci kuma an ainihin karrama watan Rajab da watan Dhulqa'ada da watan Dhulhijja da watan Al-Muharram, waɗannan watanni guda hudu an karrama su, an girmama su, ba a yin yaƙi a ciki saboda doka ce wanda ta samo asali daga manzon Allah Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kafiran Makka suka gaje ta, suka tsaya a kanta, Annabi da ya zo sai gaskata ta. To don haka sai shi wannan ainihin sahabi ya kama ɗaya daga cikin waɗannan kafirai guda uku sai ya kashe shi, sai kamo guda biyu ya ɗauro su da dukiyarsu. Asalin kafiran guda hudu ne, ɗaya daga cikinsu sai ruga sai gudu ƙasar Makka. Wannan sahabi Abdullahi ɗan Jahash sai tattaro waɗannan kafirai guda biyu da dukiyarsu sai ainihin ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo aka bincika sai aka ga ai ranar da aka yi wannan aiki, ran da aka yi wannan kisan kai ya yi daidai da ɗaya ga watan Al-Muharram. Manzon Allah ya ce to ba ni ba ku, mun saba dokar Allah, wannan ba umarni na ba ne. Dukiya da kamammun riba ta tun yaƙi da kuka kamo ba hannuna a ciki. Sai suka tabbatar su kam sun kaɗe, sun shiga uku sun lalace, domin manzon Allah ya ce ba yi da kai, to ai kai kam ta gama rikice maka. To ana cikin haka sai mutanen Makka su kuma sai suka je sai suka haɗa kai da Yahudawa, sai suka ce to yanzu Muhammadu ya keta alfarma wata mai alfarma. Dama da yake cewa yana ganin alfarma abin da muke girmamawa a shekariya ce, in bukata ta kama shi zai keta alfarmar ya biya bukatar shi. To gashi ya yi yanzu, Muhammadu ya yi yaƙi a cikin watannin da ba a yin yaƙi tun zamanin Annabi Ibrahim, don haka ya keta alfarmar waɗannan wata, ya ci mutuncin dokarmu, ya keta alfarmar Annabi Ibrahim da ya kawo wannan doka, aka yi ta yawo da jita-jita. Yahudawa sai suka ce to abin da za a yi, wannan ainihin mutum da aka kashe, to kawai a maida abin ya zama arashi. Sai suka ɗauki sunan wannan mutum Hadara Maut Al-Hadrami, suka ce to shikenan wannan ba wani abu ne kawai ya zo ba, shine yaƙi ne ya halarto kawai, sai ku kulla yaƙi tsakaninku da Muhammad. Yahudawa suna gefe, amma sai suka ingiza wuta. Amma sai suka ce kafin nan ku je ku tambayi Muhammad tukuna ina hukuncin yin yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma. Shine suka zo suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ina hukuncin ayi yaƙi a cikin wannan watanni masu alfarma? Yanzu ana son a kafa wa Annabi kusar da ke kan shi kenan. In ya ce haramun ne a ce to kai ai, in kuma ya ce halal ne a ce to tunda halal ne za a yaƙe ka akan ka fara tunanmu da yaƙi. Sai Allah ya saukar da wannan ainihin aya da na gama karantawa. Ba zaman tafsiri ne za mu yi a yanzu ba, domin aya tana ɗauke da matsaloli masu yawa, amma zan bi ta sama-sama insha Allah ta'ala domin mu kai ga maqasudinmu. Allah ya ce yas'alunaka 'ani shahril haram, kafirai suna tambayar ka game da hukuncin yaƙi a cikin wata mai alfarma, wato qitalin fihi, ina hukuncin yaƙi a cikin wata mai alfarma, watan Rajab, watan da Bahaushe ke cewa watan azumin tsofaffi, da watan Al-Muharram, da watan ainihin Dhulqa'ada wannan da muke ciki, da watan Dhulhijja, ina hukuncin yaƙi a ɗaya daga cikin watannin nan? Da yake a cikin addinin musulunci ba a kare gaskiya da ƙarya, ba zai yiwu a musulunci saboda ranka ya ɓaci ka ƙirƙiri ƙarya don ka kare kanka ba, ko kuma ka ƙaryata wani abu wanda yake gaskiya ne kwatankwacin irin yadda ainihin Yahuda da Kiristoci suke. Misali, Annabi ya yi zaman muqabala da wani malami ba Yahudi, sai Annabi ya kure wannan ainihin ba Yahudi, da ba Yahudan nan ya ji zafin kaye, ba kayan kokowa ba, kaye na muqabala, sai ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in. Tunda Allah yake bai taba saukarwa da mutum wani abu ba, ma duk annabawan makaryata ne. Mabiyan shi suka ce akramakallahu, hadda Annabi Musa yake, har Musa tun makaryata ne ya zindi ma'ashar, suka ce mun cire ka domin ka barota, suka cire shi. Da suka cire shi, sai Allah ya saukar da aya yana cewa ma qadarullah haqqo qadrihi, Yahudawa ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama Allah. Iz qalu, domin kuwa cewa suka yi ma anzalallahu ala basharin min shay'in, tunda Allah yake bai taba saukarwa da wani dan adam wani abu ba, wannan sun yi wa Allah wulakanci, girmama Allah ba. Allah yace kul man anzalal kitaba allazi jaa bihi Musa, yanzu littafin da Annabi Musa ya zo muku da shi, ya ku Yahudawa, waye ya saukar da shi? Taj'alunahu qaratisa, kuna rubuta shi a cikin takaddu, tukhfunahu, kuna koye da yawa daga cikin shi, watubduna kaseera, ko tubdunaha watukhfuna kaseera, kuna bayyana kadan daga ciki, kuna koye da yawa daga cikin shi. Wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, a cikin wannan littafin aka sanar da ku ilimin da ku da iyayenku ba ku sani ba. Amma kuma yanzu za ku ce Allah bai taba saukar da littafi ba, bai taba wani mutum wahayi ba, kun yi wa Allah wulakanci. Allah ya musu raddi akan haka, wallahu a'lam. Anan yanzu kaga malamin Yahudu da ran shi ya baci, ya ƙayyata hatta littafin shi, ko to babu wannan a musulunci. Duk yadda ranka ya baci dole ka faɗi gaskiya, duk yadda aka ci zarafinka dole ka faɗi gaskiya. Yanzu nan da yake al'amarin ba siyasa bace, don da siyasa ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yaƙi a cikin wannan wata halal ne, me yasa? Tunda ya riga yayi. Amma sai Allah ya ce kul, kace da su qitalun fihi kabirun, yin yaƙi a cikin wannan wata laifi ne mai matuƙar girma, kabira ce daga cikin kaba'ir, al-kaba'i ne, babban zunubi ne. Amma sai Allah ya ce wa saddun an sabilillahi, amma kuma kange mutane daga addinin Allah, ku hana mutane fahimtar addinin Allah, wa kufrun bihi, da kafircewa Allah da kuka yi, wal masjidil haram, da hana mutane zuwa ɗaki mai alfarma da kuka yi, wa ikhraju ahlihi minhu, da fitar da mutanen da suka cancanta su bauta ma Allah a Ka'aba, kuka hana su, kuka fitar da su daga Ka'aba, akbaru indallahi, yafi girman zunubi a wurin Allah. Jama'a, kun ji yadda ake adalci? Yaƙi haramun ne a cikin watan, amma kuma hana mutane fahimta addinin Allah yafi haramci. Mutanen Makka lokacin da Annabi ya zo, kamfen aka rinka yi, ana yawo ƙauyuka ƙauyuka, ana cewa wani yaro ne ya zo ya samu taƙwa, aljanu sun taɓa shi, ya ce duk alloli ƙarya ne, wai Allah ɗaya ne kawai za a ji, yanzu waye zai yarda da wannan labari? Da ya labari, har wani boka ya samu labari, sai ya haɗo kayan bokancin shi ya taho Madina, yana zuwa ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce sai da ya rinka tambayan mutane, ina yaron nan da ya hauka sai ya samu taɓuwar hankali yana zagin alloli, sai aka rinka nuna shi. Ya ce, ya Muhammad, labari ya zo gare ni cewa ka samu taɓuwar hankali, kana zagin alloli, ni kuma ina maganin irin wannan larura ta kashi ne na zo, ko kana da bukata? Bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine natsuwa, jama'a. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban musulmi, shi yazo da musulunci. Yanzu in yayi naushi bokan nan, ya tabbata hauka ko bai tabbata ba? Ya tabbata. In yayi zagi duk abin da yake wanda yake karkatacce, ya tabbata akwai hauka. Sai na kusa yace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Da wannan ita ake kira khutbatul haja. Annabi ya sunnanta ayita a wurin wa'azi ne, a wurin lacca ne, a wurin jawabi, wurin hutubar juma'a, idi, ko ina. Yana yin wannan sai boka ya ji dadin wannan kalami, sai ya ce a'id alayya kalamaka hadha, maganan nan taka ka maimaita mini ita. Annabi ya maimaita mini, yace ka sake maimaita mini. Sai sake maimaitawa, yace wallahi naji waƙar mawaƙa, naji surkullen masu surkulle, bokanci kwa dama aiki na ne,
ba wanda zai gaya min yace wallahi magana ka bace daidai da ta mawaka ba, balle magana masu sukulla, balle a ce kai boka ne, balle fa a ce tabuwa kai. Yace na tabbatar Allah ne ya aiko ka, mi ko hannunka sai mi ko hannun shi, yayi kalmar shahada sai sake cewa ka sake mi ko hannunka, ni maka alƙawarin duk jama'ar da ke garin mu zan je in musu wa'azi su musulunta cewa ba a fahimce ka bane. Yanzu kun ga jita-jitar da ake yi a kange mutane wajen fahimtar Allah, sai ta zama me? Sai ta zama alkhairi ga da'awar musulunci. Jama'a mun gane wannan da kyau? To abinda suke kenan sai Allah ya ce wasaddun an sabilillahi, da kuma kange mutane da kuke daga bin addinin Allah, ai ya fi girman laifi fiye da yin yaƙi a cikin wata mai alfarma. In aka zo lokacin aikin hajji, annabi ya lokacin ne kaɗai yake samu ya tsayu ga jama'a ya wa'azi, sai ya rinƙa bin baƙi da suka zo aikin hajji, ya ce ya ku jama'a da kuka zo daga sauran ɓangarori na duniya, ko kuna son alheri ku bi ni, Allah ya aiko ni yana magana da ni daga saman bakwai. Sai Abu Jahalin Abu Lahabi sai ya bi shi yana cewa kar ku yarda da shi, wana ubanmu ɗaya ya haife shi, ni naki ku kwa yarda, tana ne fa ni ban yarda ba, ku kwa yarda? Kun ga wasaddun an sabilillahi, kange mutane daga fahimtar addinin Allah. Matar shi kuma da Allah yake fi jidiha hablum min masad, ita kuma cikin gidaje take shiga, tana cewa matar duk da mijinta yadda da wannan ɗana mu ke mushi tawaye, domin mu ma daga gida ba mu yadda ba. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi, da kafircewa Allah da kuka yi. Kun san al'amarin annabi, gaskiya ne kuka kafircewa Allah. Wal masjidil haram, da kuma masallaci mai alfarma, kuka hana musulmi su je su yi sallah a masallaci mai alfarma, kuka kange su daga zuwa masallaci mai alfarma, kuka fitar da su daga masallaci mai alfarma. Sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya ce wata rana na ga wulakancin da idona bai taba ganin shi ba, aka ce menene? Ya ce na zo na samu annabi yana sallah, ya yi sujuda gaban Ka'aba, kafiran Makka sun je sun ɗibo kashi da jini da mahaifar wata raƙuma, sun zo sun yaɓa mishi a kasan, koma sun kyalkyale shi da dariya, sai ne ta mishi izgilanci ana kai ne shi kai ne shi. Ya ce ba taɓa ganin wulaƙanci irin wannan ba, ya ce kuma ba abin da na iya yi. Ya ce sai na ruga da gudu na je na gaya Fatima, Fatimatu Zahara, na ce ki zo ga dattawan banzancin tsoffin mutanen Makka, su ne wa annabi wulaƙanci, ke kaɗai za ki iya. Ta zo ta cire wannan ƙazanta daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam, ta koma ta zazzage su, ta gaya musu baƙaƙen magana. Annabi na ɗagowa daga sujuda sai ya ɗaga hannu sai ya ce Allahumma alaika bi Quraish, Allah ka kama Qurayshawa. Ya fara lissafa sunansu ɗaya bayan ɗaya, sai kuma jikinsu ya sanyi, domin duk mutumin Makka ya san cewa ɗan iska a jahiliya in aka cuce shi ya zo ya durƙusa gaban Ka'aba ya faɗa wa Allah, Allah na ji. Balle su kansu sun tabbata annabi mutumin kirki ne, hasada ce kawai. Na haka sai jikinsu ya sanyi. Waɗannan mutanen sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi na gansu ranar Badar ɗaya bayan ɗaya an karkashe su, sun kumbura ana jan ainihin ƙafarsu za a kai su cikin wani rami, jikinsu na ɓanɓangalewa kamar ainihin sukari. Jama'ar musulmi kaɗan daga irin abin da suka rinƙai kenan, suka hana waɗanda suka cancanta su bauta ma Allah a ainihin Ka'aba. Annabi ya shiryo zai taho umra, sai da ya zo Hudaybiya, kamar a ce mutum ne ya shekara goma ya yi gudun hijira daga Zariya ɗin nan, sai da ya zo Dogarawa nan kwantiresha don Allah, yana hangen garin Zariya, yana hangen komai, ko a ce ya taho daga wajen Kaduna, duk limayen Zariyan nan sun yi mishi maraba, amma sai a aika a ce kar ya sake ya shigo garin. Haka suka yi wannan, suka ce ku gaya wa Muhammad in ya shigo garin nan za a zubda jini. Annabi ya ce a'a, ku ba mu san fada, amma me suke nufi? Usman, ka tashi ka je cikin Makka, suna ganinka da girma, don Usman tun a jahiliya ana ganin darajar shi, ya kare mutuncin shi, kuma mutum ne mai kuɗi, mai gidan kowa ne, ka taɓa zuwa ka ci sauran tuwo gidan shi, ka taɓa zuwa ya cika maka kuɗin ragon suna, ka taɓa zuwa ya yi maka kaza, don haka ba irin su Usman ake wa cin mutunci ba. Sai annabi ya ce je ka, suna ganin alfarmarka. Ka je ka ce me suke nufi? Mu dai ga harami jikinmu, ga dabbobinmu, ibada muka zo yi, ba mu zo faɗa ba. Usman ya je ya daɗe, saboda an daɗe ba a ga dangi ba, a je a gaida gwaggo nan, a je a gaida inna nan, a je. Sai munafukai kuma nan take sai suka yi aikinsu, sai suka ce to mu yaɗa jita-jita. Ya ce an kashe Usman a Makka, domin waɗannan wawayen musulmin su fada wa mutanen Makka da yaƙi ba su shirya ba a karkashe mana su, kun ga an yi maganin sai aka ce yayi haka. Nan da nan sai annabi hankalin shi ya tashi, an kashe Usman, ai ba yaƙi muka zo ba, mu da muka aika shi ya jiyo mana bayani, me zai sa a kashe shi? Sai annabi ya miƙo hannun shi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya zo ya mummuna mubaya'a akan za a yaƙi mutanen Makka. Sai annabi ya daga hannun shi na hagu ya ce hazihi yadu Usman, wannan hannun Usman ne, ga Usman ya yi mun mubaya'a. Sai kowa ya zo ya rinka mubaya'a, wannan mubaya'ar an yi ta a gindin bishiyar gawo. Sai da Allah ya ambaci wannan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Suna cike da tsoro, amma tunda annabi ya ce a zo a yi mubaya'a, Allah ya san akwai tsoro a zuciyarsu, amma ya farlanta musu. Sai Allah ya saukar musu da natsuwa, sai suka natsu suka yi ta mubaya'a. Ana cikin mubaya'a sai ga Usman, annabi ya ce an ce mana an kashe ka? Ya ce a'a, ai mun daɗe ba mu zo ganin gida ba, shine na je ina ta kai da su kuku da sauransu abin da ya zaunar da ni kenan. Amma ga wakilinsu sun turo Suhail, sun ce a zauna a rubuta sulhu, bana ba Umara, bana ba ziyara, dole daga nan ku koma baya. Annabi ya ce ba laifi, ina Aliyu? Aliyu ya ce gani, zo ka rubuta. Aka zo manzo Allah ya fara shifta yana dictating bismillahir rahmanir rahim, sai Suhail dan Amr sai miƙe sai ya ce tabija bismillahir rahmanir rahim, ashe ba da gaskiya ake ba wannan aiki nibidi ne, mu abinda muka sani bismikallahumma, ba wani arrahmanir rahim mu ba mu sani ba. To daga nan sai sahabbai hankalin sai fara tashi, to wulakanci za a yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai daga kai ya dubi wannan kafirin ba, ya daga kai ya dubi sahabban da ransa ya baci ba, shi kuma kafirin sai ya daure aka bar bismillahir rahmanir rahim. Amma yanzu kowa zuciyar shi ta fara huruwa, sai aka rubuta, annabi ya ce rubuta hadha ma salaha rasul abdullahi rasulullahi abdullahi wa rasuluhu muhammad ibn abdullahi suhail ibn amr, wannan shine sulhun da muhammad dan abdullahi bawan Allah kuma manzon Allah ya da suhail dan amr wakilin kafirai. Sai Suhail ya miƙe ya ce ta, ashe ba sulhun ake so ba, inda mun yadda kai manzon Allah ne dai a yi rikici, wannan kalmar rasulullahi sai a janye ta. Aliyu shi ma sai ya jefar da biran ya ce shi ma wallahi ba zai soke ta ba, sai dai duk a watsi kowa kai yayi zafi. Umar ya miƙe ya ce ya manzon Allah, ba Allah ne ya aiko ka ba? Ya ce Allah ya aiko ni. Ka tsaya, kafirai su ne mana sharadi? Abubakar ya ce Umar, abinda nake so da kai wannan mutum manzon Allah ne, duk abin da ya daidai ne, ka ja baya. Umar ya ja baya. Ya za a yi wannan rasulullahin? Aliyu ya ce ya rantse da Allah sai dai ditta kwariɗi, amma wallahi ba zai share rasulullahi ba. Manzo Allah bai iya rubutu ba, saboda Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhal lartaba almubtiluna. Kafin a sauko da annabi Qur'ani bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, yace a nuna mai kalmar rasulullahi, aka nuna mai sai bai share ta, sai yace wa kafa billahi shahida. In ku ba ku sheda ba, Allah ya sheda, sheda Allah ba ta isa ba. Aka ci gaba da rubuta sulhu, suka ce doka ta farko daga yau duk wani musulmi wanda ya baro kasar Makka ya dawo Madina wurinka zaka mayar mana da shi. Annabi ya ce a rubuta na yadda. Sahabbai suka ce subhanallahi, ya manzon Allah ka yarda a dau musulmi a koma da shi wurin arna? Manzon Allah ya ce a rubuta na yarda, saboda wahayi ake mai, abinda ya saba ma tunaninka ka hakura ka bi shi. Saboda haka aka rubuta duk wani kafiri a duk wani musulmi da ya ridda ya dawo Makka, a rubuta cewa ya dawo kenan, ba za a koma da shi ba. Annabi ya ce a rubuta. Subhanallah, manzo Allah mutum ya ridda a kyale shi, manzo Allah ya ce a bari haka. Sannan bana ba Umara, mun soke Umara, manzo Allah ya ce na yarda. Jama'ar musulmi, haka aka rinka manzo Allah wannan sharadi na wulakanci, amma sai ya hakura sallallahu alaihi wasallam. Duk da aka gama waɗannan rubuce-rubuce, aka ninke takarda aka tashi aka tafi. Bayan ɗan lokaci sai ga wani daga cikin sahabbai da ke Makka ya yi gudun hijira ya dawo Madina. Mutanen Makka suka turo wakilai guda biyu suka ce to Muhammadu, yanzu dattakun ka zai tabbata ko kuma girmanka ya zube. Sharaɗinmu cewa duk wanda ya zo wurinka za ka ba mu shi. Don haka ga wannan ya gudo, manzo Allah yake ku tafasa shi ku tafi da shi. Sahabbai suka rinka subhanallahi, musulmi a ba da shi wurin arna, manzo Allah yake ba zan zama dattijan banza ba. nayi alƙawari an rubuta ba zan fasa ba. Haka aka ainihin ɗauki wannan sahabi aka tafi da shi, shi kuma sai kwantar da hankalin shi. Da aka je Zulhulaifa bayan garin Madina ne, anan ake ɗaukar miƙati, yanzu an fita daga garin Madina za a tafi Makka domin hajji ko umra. Nan da nan sai ya kwantar da hankalin shi, ya saje tare da su, sai suka zauna suna hira. Ɗaya daga cikinsu yana riƙe da takobi, sai wannan sahabi ya ce, kai amma takobin nan taka take mu gani? Sai karɓa ya dudduba ya dudduba ya dudduba, da ya ɗaga takobin nan sai ya dubi mafi ƙarfi daga cikin biyun nan sai ya datse shi. Da ya kwantar da shi wanda yake ragon, sai ya juyo da baya, ya ga Madina ta fi kusa fiye da Makka, don haka sai ya dawo. Annabi ya gan shi a firgice lafiya, ya ce ya kashe ɗan'uwana, haka ce zauna. Annabi da ya cika alƙawari ko an zo an ba da shi ya bayar da shi, to amma abin da ya je kuma wannan ba da yawuna ba. Sai wannan sahabi ya zauna a Zulhulaifa, shi yanzu ya bar Madina ba damar ya dawo, ba damar kuma ya isa Makka, sai zaman shi anan. Ana nan wani ya sake samun kanshi a irin wannan hali, Annabi ya kora shi ya koma Madina, ya koma Makka, sai ya zo shi ma sai ya haɗu da wannan, sai suka zama su biyu suka zauna anan, anan gidansu yake, nan suke ibada a tsakiyar daji. Haka wallahi duk mutumin da ba zai iya fuskantar kaskancin wulakancin jihadi ba, wallahi tallahi sai ya fuskanci kaskanci da wulakanci na kafirci. Wasu musulmi suna aibanta, wai yanzu Usama yana ta yana rayuwa cikin dutse, cikin kaza, mai dukiya irin shi, electrical engineer kaza kaza, wallahi wannan shi ne ƴanci. Domin ka rayu a inda zaka bauta wa Allah sau da kafa, wallahi ya fi ka rayu a inda ba zaka bauta wa Allah sau da kafa ba, amma zaka samu wutar lantarki da duk abin da kake so. Shaykhul Islam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada ya ce, ɗan adam musulmi ya fi buƙatar shari'ar musulunci da zai bauta wa Allah sau da ƙafa fiye da iska da yake shaƙa. Domin duk sanda iskar da kake shaƙa ta tsaya, iyakar wannan gangan jikin da rai za ka yi asara, mutuwa za ka yi. Amma duk ran da ka rasa shari'ar Allah fa, duk sanda ka takura ba za ka bi Allah sau da ƙafa ba fa, ka gama shiga bala'i. Saboda haka waɗannan sahabbai suka haƙura suka zauna a wannan hali. Suna zaune a wannan hali, sai mutanen Makka su taho kasuwanci, sai su bar su wuce, sai sun je sun yi kasuwancin, sun ciyo ribar, sai su fito su bubbuge su, sai su ɗibi dukiyar su je su zauna su ci gaba da ci. Halal ce, dukiyar kafirai ce, kafiran da ake faɗa da su ya halatta. Kwatankwacin dukiyarmu yanzu da dukiyar ainihin Amerikawa, mu buge mu ɗiba halal kamar yadda suke buge ta mu suke ɗiba. Saboda haka waɗannan sahabbai sai suka gallabi mutanen Makka, duk wani ɗan kasuwa jigari jigari an karya shi. Mutanen Makka da kansu suka zo suka ce, ya Muhammad, kaga takaddar nan da aka rubuta ta sharaɗi, to ta zama jaraba, don haka a yagata, duk wanda zai zo ya zauna wurinka ya zauna. Annabi ya ce, to dama ku kuka ce, tunda kun ce a yaga shi kenan sai aka yagata. Yanzu kun ga hikimar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shekara take wayo ya je umara shi lafiya, sai aka kira wannan umra umratul qada. Na kawo mana waɗannan dogayen bayanai ne a ƙarƙashin inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wasaddun an sabilillah, kange ainihin mutane daga bin addinin Allah, da kafircewa Allah, da hana mutane zuwa masallaci mai alfarma, da fitar da waɗanda suka cancanta su yi ibada a masallacin, akbaru indallahi, ya fi girman laifi a wurin Allah. Sai Allah ya ce, wal fitnatu, ita kuwa fitina, duk wani hali da za a zauna a hana musulmi bauta wa Allah sau da ƙafa, duk wani hali da za a zauna a yi wa Allah kafirci, shi yake kira fitina jama'a. Sai Allah ya ce, akbaru min al-qatl, munin kafirci ya fi munin kisan kai. Idan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi kisan kai a cikin wata mai alfarma, sun yi kuskure. Amma ku kuma kafirci ku kai, da wanda ya kisan kai, da wanda ya kafirci wannan ya fi. Sannan su kisan kai kadai suka yi, kuku kun kafirce wa Allah, kun hana mutane bin addinin Allah, kun hana mutane zama a masallacin Allah, kun hana mutane su fahimci addinin Allah. Ana tuhumar ku da laifi hudu, kuna tuhumar musulmi da laifi daya. Don haka sai ainihin Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa, wala yazaluna yuqatiluna, to kafin mu tafi da nisa, wannan aya na sauka, sai Annabi sai ya karbi waɗancan ainihin ganima da aka kamo da waɗancan kamammun yaƙi. Tunda yanzu Allah maɗaukakin sarki ya nuna babu shakka in wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, amma su ma abin da suka yi ba daidai ba ne.
ba daidai ba kuma ita take jin ba daidai ba. Yanzu misali a musulunci an hana yaki da wuta, ka yaki mutum da wuta an hana, amma mutum ya zo ya cinna maka wuta a gida, sai ma an ka samu dama sai ka cinna wa gidan shi wuta. To yanzu me ya kawo ka cinna mai gida da wuta? Sai a ce bayan annabi ya hana a yaki da wuta, sai ka ce gaskiya ne, amma da me aka yake ni da wuta? To Allah ne ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi. Idan aka yi muku uquba, in aka zalunce ku, ku rama da irin yadda aka zalunce ku. Wala in sabartum, amma da za ku haƙura, la huwa khairul lisabirin, da shi yafi haƙurin. Ai ba lallai bane, amma in za ku haƙurin, haƙurin yafi. To saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna yakar ku, hatta yarduukum an dinikum, har sai sun ga kun yarda kun bar addinin. Jama'ar musulmi, daga nan ne muka ciro kan wa'azin nan namu da muke a yau. Ba za su gushe ba suna yakar ku. To abinda nake so mu fahimta, suwa kafirai da batattun musulmi, don kar ka taba daukan cewa kafirai ne kadai ke yakar mu. Hatta batattun musulmi suna nan suna yakar mu, har sai sun ga mun bar addini. Yadda suka lalace mu lalace. To ba za su gushe ba suna yakar ku, har sai sun ga kun yi ridda kun bar addinin ku. In istafa'u, matukar iyawarsu. Sai Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi, daga cikin ku wanda duk ya ridda bar addinin shi, fa yamutu wa huwa kafirun, har ya mutu yana kafiri, fa ulaika habitat a'maluhum, irin waɗannan mutanen su ne aikin su ya ɓaci, fi duniya, tun daga duniya, wal akhirah, har zuwa ranar lahira, wa ulaika ashabun nari, kuma irin waɗannan su ne ƴan wuta a ranar alkiyama, hum fiha khaliduna, in sun shiga wutar za su dawwama. To wannan aya tana ɗauke da abubuwa da yawa jama'a, tana ɗauke da wata ƙatuwar matsala a cikin fiqh, amma ba ita muka zo mu tattauna ba, sai dai mu haskaka akai. Ita ce yanzu nan idan musulmi yana musulunci sai ya aikin hajji, ana nan sai ya ridda, da ya ridda sai ya dawo ya tuba ya kyautata musuluncin shi. Yanzu wannan mutumi waccan hajji ta ɓaci, ko kuwa wannan hajji bata ɓaci ba, ta isar mai game da hajjin farilla ta musulunci, malaman fiqhun musulunci sun kasu kashi biyu. Wasu malaman fiqhu suna ganin cewa ai ba wannan hajji ba ma, duk wani aiki nashi baki ɗaya ya ɓaci har da ita hajji. Don haka yanzu da ya dawo ya musulunta ne akan bashi da duk wani aikin alheri, duk wata farilla da take kan wani musulmi tana kan shi. Don haka sai ya samu kuɗi ya ainihin sake aikin hajji. Wasu malamai suka faɗi akasin haka, suka ce a'a, hajjin shi tana nan matuƙar ya kyautata musuluncin shi a yanzu da ya dawo ya tuba. Kamar yadda na ce, wannan ba wuri ne da za mu tsaya mu tattake matsalan nan ba, amma ka je ka nemi tafsirinmu na Alƙur'ani da muka yi shekaru biyu da suka wuce, daga kasan na 37 har zuwa kasan na 40, mun tattake wuri a matsalan nan. Gaskiyar lamari shi ne hajjin shi tana nan, saboda sahihin hadisi da ya zo cikin Sahihu Muslim, da wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah, ya Rasulallahi, ka ganni a da ba maguje ne, yanzu sai na musulunta. To ina maguzanci, ina sadaka, ina sadar da zumunci, ina biyayyar iyaye, yanzu da na musulunta ina da ladan waɗancan abubuwan da nake a maguzanci? Sai annabi ya ce aslamta ala ma aslafta min khairin, ai ka musulunta ne akan duk wani alheri da ya gabata. To daga nan ne sai matsala mai girma ta sake haihuwa, cewa ashe duk wanda ya aiki kafiri ko musulmi ana rubutawa. Kafiri zai fita ofis sai ya sadaka, yana da iyaye sai ya bi iyaye sai a bashi lada, ayyukan alheri yana ta yi sai a yi ta bashi lada, sai a saurare shi. In ya musulunta, waɗannan duk ladaddaki sai a dawo da su cikin mizanin shi na dama. Idan ya doge akan kafirci, sai a bar waɗannan ayyuka. Sai ranar alkiyama, ranar ce ranar bata ayyuka. A nan ne Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura. Sai mu tinkari duk ayyukan da suka aikata su kafirai tunda sun mutu ba imani, sai mu sheke wannan aiki ya bi iska su, kuma sai a ce khuduhu fagulluhu, ku kama shi ku daure shi ku yi wuta da shi. Wannan matsalar gaskiyar lamari ita ce daidai. Don haka da a ce kafiri zai musulunta, ayyukan shi da yake yi na alkhairi a da ba ainihin an karɓa ba ne, an rubuta ne. Domin Allah a cikin Alƙur'ani yana cewa inna la nudhi'u amala man ahsana amala, ajra man ahsana amala, duk wanda ya kyautata aiki ba ma wulakanta aikin shi. Duk sadakar da kafiri ya sai a rubuta ya bada sadakar naira 10 sai a aje, yana musulunta sai a tabbatar, to sai a karba ke, domin yanzu ya cika sharadin karba. Ku karanta littafin Al-Muhalla ta al-Imam Ibn Hazm da littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha mujalladi na 2. Kamar yadda nake, ba wannan matsalar ce mu ta tara mu anan ba. Abin da ya tara mu anan shine sirrin da Allah yake cewa kafirai ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun ga kun yi ridda kun bar addinin ku. To sai Allah yake, duk wanda ya sake yayi ridda ya bar addini, me yake nufi? Duk kunci, duk yadda America ta samu a gaba, duk yadda aka kuntata, duk irin kunci in ka sake ka kafirce, me yake nufi da kafircewa? Kafirci na zuci. Da kafirai za su tare ka su ce sai kai kalmomin kafirci, wannan da fatar baki ne, in ba za ka iya jurewa ba sai kai. Amma saboda kunci yayi kunci ka juye ka zama kafiri batatan da gaske, Allah madaukakin sarki yace har ka sake ka mutu kana kafiri. Irin waɗannan mutanen da suka sake suka mutu suna kafirci, irin su ne ake bata ayyukansu tun daga duniya har lahira, kuma su waɗannan su ne in suka shiga wuta ba za su fita ba har abadan abadi. Jama'a, wannan ita ce aya Al-Qur'ani da zamu gina wa'azin nan akai, ma'ana har yanzu shimfiɗa muke. Na biyu, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaba gare ni nan littafin Al-Imam Abu Dawud ne, wanda aka fi sani da cewa Kitabus Sunan. Zan karanto mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan hadisin yana ƙara fito da ma'anar wannan aya. Hadisin gashi a lambar hadisi na 4297, shafi na 93, lambar babi na 5. Abu Dawud yace babun fi tada'il umami alal islam, babin da ke bayyana cewa nan gaba, ma'ana sa'ad da annabi ya faɗi hadisin, sa'ad da su Abu Dawud suka rubuta littafin, matsalar bata faru ba, don haka nace nan gaba, amma mu a yanzu ta faru. Yace babin da ke bayyana cewa nan gaba al'ummomi za su yi wa addinin musulunci taron dangi. Babun fi tada'il umami alal islam, al'umma gaba ɗaya ta duniya za su taru akan musulunci gaba ɗaya, kowa so yake rugurguza musulunci. Menene dalilin al-Imam Abu Dawud? Sai bi hanya ta malaman farko, malaman salaf. Yace haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi qala haddathana Bishr ibn Bakr haddathana ibn Jabir haddathani Abu Abdissalam an Saubana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabin annabi mai suna Saubana yace manzon Allah yace yushikul umamu an tada'a alaykum kama tada'iyal akalatu ila qas'atiha. Annabi yace an kusa, lokaci ya kusa da al'ummar duniya gaba ɗaya za ta cincirindo ke taron dangi a kanku, kamar yadda maciya tuwo suke taruwa a kan akushi ranar biki. Wannan hadisin kana son ka fahimce shi, ka je gidan suna tukuna ka ga mata an sako musu fate a tsakiya, za ka fi fahimta. Malamai haka suka ce, duk sanda annabi ya misali, in kana son ka fahimci hadisin da kyau, ka koma ka aje hadisin, sai ka koma ka kalli abin, za ka fi fahimta. Misali, annabi ya ce misalin mumini tsakanin shi da mumini kamar madubi ne wajen rufin asiri. Mewa ba za ka taɓa fahimta hadisin nan ba sai ka fahimci misalin. Yanzu madubi idan kai gayu, kai gayu, kai gayu, sai ka zo ka tsaya a gaban shi, idan hular ba ta tsayu ba sai ya ce gyara, sai ka gyara. Kuma akwai wani tasono da ya leko sai ka share, haka ne? Idan kwala ba ta zauna ba sai ka gyara, haka ne? Yanzu ya gama gyara ka tsakko, sannan in ka wuce, in wani ya zo ya tsaya zai ce ɗazu yalla tsayawa na, ya tsaya da tasono na ce gyara, ya rufa maka asiri ko? To haka ake son musulmi da musulmi, shi ne misalin annabi. Idan ka zo gidana na taimake ka, na auna maka tiyar shinkafa, ran da jin na buɗe baki ko da mun yi faɗa, na ce na taɓa ciyar da kai tun ladan da na samu ya zube. Kun fahimci misalin annabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ce to misalin mumini da mumini kenan. To anan sai ya ce nan gaba al'ummar duniya za ta taron dangi a kanku ku musulmi, kamar yadda maciya tuwo suke taruwa a kan akushi. in aka ce yau mutun ya ɗibi ɗan kwadago ya kai su gona rana ta take karfe 2 ya kai musu tuwo, ka duba yadda suke cafa tuwon nan, wani tsakiya yake cafa, wani gefe, ko ina cafa ake, ba sassautawa, haka ne ko ba haka ba? Ma'ana babu sa'ad da tuwon nan zai huta dan san da wani ya cafa. Ya manzo Allah, me zai ja a ce ai taron nan ge akan mu saboda mu ƴan kadan ne a lokacin, ba mu da yawa ne? Kala bal antum yawma idhin kaseerun, yace kuna da yawa a lokacin, amma sai yace walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl, sai dai kuma taron ku kamar taron ruwa ne in ya turo ainihin datti ko kwatani. Wannan hadisin ma idan aka ce damuna ta sauka ranar da aka yi ruwan farko, ka je ka tsaya a kwataman gidanka zaka fahimce shi da kyau. Kaga tsuntsiya, kaga ice, kaga kashi, kaga kwalba, duk wani abu duk karfin shi, amma sai kaga ruwa ya tattaro di yawa sai yadda ya dasu. To haka ga mu da yawa aiwa a duniya, amma sai yadda kafirai suke su. Wallahi ina gaya muku musulmi, a yau hudubar da za a yi a Ka'aba, wallahi sai yadda ake so a Amerika ake yin ta. Me yiwa ka ce wannan Albani sai ya sharo ta? Wallahi ina faɗi da gaske ne, a yau ba a isa ai hudubar lafiyayya me rai, ba isa a daga hannu yau a gaban Ka'aba ai kunuti a yadda ya kamata ba, wallahi sai yadda ya dace da Amerika. Su suke juya mu sai yadda suke so za a yi. Idan a yau aka gama wa'azin nan, Amerika ta yi signing gobe a rufe masallacin nan, na tabbatar muku da cewa za ku ga 'yan sanda sun cika shi, kuma 'yan sandan amma da umarnin Amerika, sai yadda take so. Don haka Annabi ya ce ga ku da yawa, amma yawanku kamar shara ce, ruwa ya turo ta. Me yasa? Sai ya ce wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah madaukakin sarki zai cire wa maƙiyanku kwarjininku da suke gani. Kwarjini, yanzu ka je ka ɗauki hoton Sardauna, da ka kalli Sardauna sai ka ga wannan tun daga zuciyarka har bakinka har idonka har gangan jikinka tana gaya maka wannan bijimin mutum ne, babban mutum ne mai karama. Haka ne ko ba haka ba? Ka je ka ɗauki hoton Malam Bakar Mahmud Gumi, da ka kalle shi sai ka ga wannan hoton babban malami ne, ya shiga zuciyarka, ya shiga bakinka, ya shiga cikin kwakwalwarka. Wannan ba wai tsoro ake kiran shi ba, a'a, mahabba, kwarjini, kwarjinin da zai sa irin shi zaka je gaban mutum da magana. Ba haramun bace, ba mai zafi bace, amma sai ka ce kai ya cika min ido na kasa. Yanzu akwai wanda zaka bi shi bashi naira 20, kai babbaki anan ka ce yau za a yi balbalin bala'i, muka haɗu kun haɗu sai ka ce assalamu alaikum, lafiya 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 lafiya, ba zai zo gama surutu wai ka ce za ku min iskanci ne? Ya manta da abin da yake faɗi. Yanzu ba tsoron wannan ya ji ba, kwarjini ne ya hana shi magana. Sai Allah, Annabi ya ce wannan irin kwarjinin da kafirai ke ganin ku da shi, sai Allah ya cire shi daga cikin kirazan su gaba ɗaya, sai zama ba sa ganin ku da wannan kwarjini. Kun san abin da zai kawo haka? Mu bi Annabi a hankali, zai bayyana mana sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahna, Allah zai saka wahanu a cikin zuciyarku. Fa kala qa'ilun, sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi wa mal wahan, menene wahani? Kala sai ya ce hubbu dunya, san duniya. Ku fara rike wannan da kyau jama'a, don akwai aya da na tattala kuma zamu fassara wannan da ita. Yaya za a yi kafirai su rena mu? Ka sa rawani, ka sa alkyabba, ka kawo tarbi ka rike, amma da kafiri ya ganka ya ga banzar bazara, amma da ya ga hoton Sardauna sai gaban shi faɗi, yana jin tsoron hoto amma bai jin tsoron hakika. Me yasa? Wallahi al'azimi akwai wata matsala ce, ita ce hubbud duniya, kuna tsoron, kuna son duniya, wa karahiyatul maut, kuma kuna kyamar mutuwa, kuna son duniya, kuna kyamar mutuwa. Yanzu Usama din nan da muke magana shi, zamu zo mu magana shi, akwai shafi guda da zamu zo mu magana akan shi, domin wannan matsala tana da matuƙar mutum ne mai kuɗi, duk inda kake jin mai kuɗi a ƙauyenku, Usama ya ninka wannan mai kuɗin ƙauyenku, ya dama shi, ya shanye shi. Sannan malami ne, masanin Alƙur'ani, masanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan dukkan aje wannan abin gefe guda, he is an electrical engineer, ƙwararren injiniya ne kuma akan harkar lantarki. Shi yasa a yau Usama yana da tashar salula tasha ta ainihin salula, in faɗa maka da Hausa da baka iya ganewa, tasha tarho wanda yake saduwa shi da almajiran shi duk duniya, kuma an kasa iya a iya tracking din ta, iya kamata shi ya kera abin shi da kanshi. Amma ya je ya zauna cikin kogon dutse ya rabu da duniyar, kamar yadda wani almajirin shi yake cewa, ya ce wallahi kada kwakwalwarka ta taɓa riya maka cewa talauci shi ya sa muke yakar Amerika. Ya ce ni ɗan mai kuɗi ne, ya ce duk wanda ya je Madina ya san ubana, ina da mota katuwa, ina da gida, ina da mata kyakkyawa, ina da ‘ya’ya, ya ce amma ba zai yiwu in rayu cikin waɗannan abubuwan ba. Bayan musulmi a Bosnia da Kosovo da Falastinu suna rayuwa ainihin a tsiraici da yunwa da maraici, ya ce ba zai yiwu ba, ya ce don haka na ba da rayuwa. Jama’ar musulmi mu ji wannan abu. To yanzu sai mu ɗauko ayar can, ita ce aya ta 14 a cikin Suratu Ali Imran, da Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa’i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ينظرك أقوى أن آية فيك فسر وأن حديث إذا مك بمسلم في أهك جماعة سيم فهم جيش مك سيا قرآني دي حديث مينيني ما لمن فرقوسك سيم فتدق روداني قرآني كي فسر حديثي حديثي فسر قرآني. Yanzu gashi menene yasa kafirai suka rena mu? Duk wani faka-faka da za ka yi, ka je jami'ar Bayero da musulmi da zai sa shirt ya je sallah a jami'ar Bayero 1980s, duk wani arni, duk wata arni ya shakkar shi take yi. Amma yanzu sai ka taho da babban riga da rauni da tarbi, wallahi in baka kauce wa arniya da ta taho da dangalallen skirt ko tsukakken wando ba, wallahi sai dai ku bugi kafaɗar juna. Ba ta ganin alfarmarka, ba ta ganin kaiwaye, domin kai koda kaiwaye a wurin Allah wani mai shiga irin taka ya neme ta. Me za ka gaya mata? Riga ce, ba fuffuke ta ganka da shi na mala’ika guda 360 ba, balle ta ce kai da bambanci. Riga ka sa, riga ya sa, kuma ƙwaƙwalwarta ba za ta iya karanta mata cewa kai ba za ka neme ta ba, domin mai irin wannan surar ya neme ta. Nan nan ya biyu wata shekara na ji ina sakkowa daga menene suke cewa menene Senate building, ina sakkowa kawai sai wata ta rugo ta gudu ta zo ta dafa kafaɗata ta ce darling, sai nace sorry it's not your dad, sai ta wayo ta ce la ilaha illallah, nace ba komai, nace wallahi ba komai, me shiga irin ta ne ya zuba min da mutunci wani ba haka bane, haka ne wani ne da rawani da irin haka yake wasa da ita, don haka da ta wargara daga baya sai ta rugo ta gudu ta za ni sai darling, nace sorry it's not your darling. Sai kawai sai ta yi tsaye, wallahi kai haƙuri, ne ce ba komai ba, ki laifi ba, mai shiga irin ta nan da ya neme ki shi ya damu wannan, ba shi ne ba ɗan kuka jagwaji ba, Allah ya kiyaye. To mu dawo kan ayan nan jama'a, mu ji me Allah yake cewa. Allah ya ce an ƙawanta wa mutane hubbu shahawati minan nisa, san sha'awar mata. Sha'awar mata ɗabi'a ce ta duk lafiyayyen ɗan adam namiji ko lafiyayyen dabba namiji, amma sha'awar nan tana da iyaka. Allah maɗaukakin sarki ya mata iyaka, shari'ar musulunci ta yi mata iyaka, kuma kyakkyawar ɗabi'a ma ta yi mata iyaka, amma in mutum ya sake ta fa to shikenan sai ta kai shi ta baro shi. To hanya ta farko yau da aka bi aka fatattaka mu a duniya ita ce wannan ka'idar jama'a, hubbu shahawati minan nisa. Mafi yawancin shugabannin da ake gani na duniyar Larabawa da ake cewa shugabannin musulunci, ina tabbatar muku da cewa mafi yawancin su matansu arna ne. Fada lissafi Zainul Abidina na ƙasar Tunisia, matar shi Krista ce, kuma yayi kalmar ridda tun Malam Abubakar Gumi yana da rai suka yi zama a Rabitatul Alamin Islami, suka zartar mai da hukuncin kisa saboda yana musun duk wata doka da ta bambance mace da namiji a cikin Alkur'ani, don haka yace da gadan namiji da na mace ɗaya ne. Irin waɗannan maganganu littafi su kucin da guda su mala suka zauna suka rubuta a kan shi, matan shi kafira ce. Muhammad Mubarak na ainihin ƙasar Husni Mubarak na ƙasar Masar, matan shi kafira ce, sunanta Susan. Abdallah na Jordan, Abdallah na Jordan uban shi Husaini, sarki Husaini na Jordan kafira ya aura lokacin da ya tafi karatun aikin soja a ƙasar Ingila. Da ya zo ta haifi ɗa aka sa wa dan Abdullahi sai aka ce to ya kamata a kai shi reno wurin kakannin shi can Ingila, shi ma da aka kai shi sai aka je aka yaudaro shi sai aka makala mishi wata tsarniya. Ta tafiya ta tafiya, uban ya kwanta ya mutu, yanzu ya bar yaro dan shekara 32 da mulkin kasa mai tarihin musulunci irin Jordan a tsakanin uwa kafira mata kafira. Ku gaya min yayi isa yayi. Wannan ta ce to yanzu ni baka kaunan mutane na kenan. Wannan ta ce a kakannin naka kake ki sai daga maka nono, ba dole yadda ake so ba. Dan haka a wannan shekarar sai da Fafroma ya je kasa, aka yanki wani fili gari guda a kasar Jordan, aka ce an bayar kiristoci kamar yadda aka yi Abuja. Sannan ka sake tsallakawa Bashar, Dr. Bashar Assad na kasar Syria, shi ma matar shi kafira ce. Yasa Arafat na kasar Palestine matar shi kafira ce. To ya jama'ar musulmi, ko da nan muka tsaya, ka gaya mini wace irin faffaka za ka iya yi ta faɗa da mutanen da yake F2 tana ɗakinka? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Sannan kuma ita ƴar kwangila ce, an turo ta ne, kai ne kake gani aure ne na yau da kullum. Dabi'ar da suke bi shi ne duk wanda aka ga yana da kaifin basira a jami'a, ɗan sarki ne, ɗan babban mutum ne, sai ƙoƙarin a kafa wata yarinya arniya mai ladabi da biyayya mai kyan tsiya kusa da shi. A yayin da yake ƙoƙarin ya magana da ƴaƴan musulmi, suna ɗaga mishi kai, suna son su nuna ita ce ƴar wane, sai ga wata tafi ta kyau ta bautar da kanta gare shi, ta zo ta mai wanki, ta mai guga, ta mai girki, ta kawo mai kaza, ta kawo mai kaza. Ana harin wannan gidan ne a kama shi ta haka. Da zarar mai gidan ya rasu, shi za a naɗa mulki. Shi kuma an naɗa shi mulki, an ɗau kafira an bashi. Ku gaya min yaya za a yi a iya ƙulla yaƙi tsakanin kafirai da irin waɗannan shugabannin na musulunci? Ba zai yiwu ba. Shi yasa da suka tafi suka yi taro a ƙasar Yemen, suka ce ana kashe ƴan uwanmu a Palestine, ana kashe ƴan uwanmu a Kosovo da Bosnia, don Allah wannan abu za mu iya yi domin mu taimake su. Abdullah na ƙasar Saudiya ƙanin Fahad sai buɗe baki ya ce ba wani abu da za mu iya yi, kar mu ɓata lokaci, sai dai ƴaƴan nan da ake kashe iyayensu marayu za mu iya taimakon su, amma ba za mu iya komai ba. Sai Abdullah na Yemen, shi sarkin Yemen, ya miƙe ya ce yanzu yaran Falastina wannan ko dutse ba za mu iya zuwa mu kai musu da za su jefi Yahuda ba, idan ba za mu iya taimaka musu da tankokin yaƙi ba. Sai aka ce ba zai yiwu ba, saboda in muka yi haka mun ci amanar Amerika domin ƙawanmu ce, domin ita Amerika ita take taimaka musu, ba zai yiwu ba mu kuma mu ainihin taimakawa waɗannan. In muka yi haka mun warware amana da ke tsakaninmu. Mu kuma musulmi ƴan kiyaye amana ne, kun ga irin ma'anar ayatan ta ci suke. Sai kafiri ya ɗauko aya ya maka hujja, ai an ce a kiyaye alƙawari, amma shi sai ya saba alƙawarin. Da ka zo baka saba sai ya ce zaka saba ma Allah ne? To jama'ar musulmi kun ji, Allah da ya ce an ƙawaita wa mutane son sha'awar mata, to ta hanyar mata ɗin nan galibi ake fata-fata da mutane. Ina tabbatar muku da cewa kowa ƙasar nan yana daga cikin strategies, tsarin da ake bi wajen shugabanninmu. Ya ɗau shugaba sai a kai shi wata ƙasa ya je ta damun gumu da zai da ƴan mata, ana ta ɗaukan hoton shi yana shirme. Technology na Bature yanzu ba sai da kamera ake ɗaukan hoto ba, da biro ana ɗaukan hoto, da biro ana ɗaukan hoto, biro sai a makala shi a jikin aljihu, duk abin da kake ana ɗaukan magana ka kuma ana ɗaukan hotonka. Wannan biron aka makale shi ko jikin labule ne ba zai ɗauki duk abin da yake ba, sai ɗauka. In ya zo ya nemi ya kaza sai a ce za ka ce mana shari'ar musulunci ba ga abin da ka je kai a Ingila ba, ko ba kai ne nan ba? Sai ka shuda Allah ku rufa mun asiri. Nan muni ta zagin shi a gari ba zai iya katakus ba, saboda bai da gaskiya. Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina, wani ƴaƴan shi suke halakar da shi. Wal qanatir al muqantarati min az-zahabi wal fidda, wani kuma kyalen kuɗi. A cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito, yace hadisun hasanun sahihun gharibun, annabi yace inna li kulli ummatin fitna, kowace al'umma tana da fitna. Wa inna fitnata ummati al-mal, yace fitnar ta al'umma ita ce dukiya. Da mutum ya ga kuɗi sai kaga kamar zai ja tarbiyyar sujuda, da ya ga kuɗi sai kaga duk aqida ta lalace, imani ya lalace, mutunci ya lalace. Kowace al'umma tana da abin da zai fitine ta. Wannan al'ummar fitinar ta dukiya ne. Yaro sai kai yazo kana fito da kwandala sai ga ya taho, ya fahimta duk abin da kake nufi a da kai bayani bai fahimta ba amma yanzu ya fahimta tunda ya ganta ka gani saboda haka Allah ya ce wal sanafiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati da horarrun dawakai a da kenan da doki yake shine abin ado ko kuma shine abin da ake buga misali da shi yanzu manyan motocin nan wani akan sai yake allaka baki da baki wani yake gaya mun yace ya je hajji da umara sun fi so 30 yace amma ba zai iya tuna san da ya halarci sallar jami'i ba me yasa yake in yana da mota kwaya ɗaya in ta lalace sai zai zauna jindin bakanike yace kuma a halin a rayuwar shi ba zai iya tuna san da ya zauna ba tare da motocin hawa guda 5 ba amma in ɗaya ta lalace sai kafa zuwa sallah kina al-khaylil musawwamati wal an'ami dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Abu Dawud da Ahmad ya rawaito hadisi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace matikar kuka tare magonaki noma kuka tare mabindin dabbobi ko yaushe kuna bin su kuna kiwo kuka bar addinin ku jihadi Allah zai dora muku kaskanci da wulakanci wanda ba zai dauke ba sai ran da kuka dawo wasu sun tare ma noma wasu kasuwanci wasu aikin gwamnati an bar jihadi a yau in banda su Usama da suka buge kujen jihadi a zamanin nan gaba ɗaya ka daina jin labarin jihadi kakkaf an daina maganar jihadi duk sanda musulmi suka zauna babu jihadi ba su da mutunci ba su da tacewa sai yadda aka yi da su saboda haka a takaice Allah madaukakin sarki yace dabbobi suna shagaltar da wani wani kuma gonaki sai Allah yace zalika duk waɗannan lissafan da kuka ji mata'ul hayatid dunya kalekale ne na jin dadin duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah yana da kyakkyawar makoma me ake ce maka kai a hankali kuɗi mata motoci kalekalen yau da kullum dabbobi noma da duk harkokin yau da kullum ka tsira baka da addininka in kai haka shi yake kira zuhud shi yake kira takatsantsan jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan san duniya da annabi yace da kuma kin mutuwa a yau shine ainihin abin da ya kai mu kafirai suka daina jin tsoron mu kafirai ne zaka zo kai parking da motar ka a kofar gidan shi shi ya tabbatar ba taɗin neman aure ka zo da yashi ba ka zo ka dauke ta ne ka je ka kwana da ita ka dawo da ita ka siyo mata kayan duniya idan aje ka ita ba ta ganin ka da mutunci shi bai ganin ka da mutunci duk wani wanda ya san mu'amalar ka da ita bai ganin ka da mutunci mutumin da bai ganin ka da mutunci zai ga kwarjinin ka to gobe sai ganka da rawani ka zo kana Allahu akbar sai ce kaji banza shi fa koda yana duk waɗancan laifuffukan domin shi dama bai nuna wa duniya cewa shi ne addini ba to kun ga wannan ya buƙatar da mu akan lallai a tashi a yi tarbiyyar musulmi a wa'azantar da musulmi su kama kansu amma wallahi ina gaya muku shirin makami ba da shi ake cin kafirai ba tunda ake yaƙi a duniya ba a taɓa yaƙin da musulmi suka fi kafirai shiri ba ya kamata ku san wannan tunda ake yaƙi a duniya da ko yaƙin Badar da ko yaƙin Uhud duk inda zaka ji yaƙi sai ka ji kafirai sun fi mu tattali kafirai sun fi mu yawa kafirai sun fi mu shiri amma menene yake kubutar da mu shine biyayyar Allah sayyidina ainihin Umar ya rubuta takarda zuwa ga komandan yaƙi Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ka sani da cewa kafirancan da za ku je ku yaƙa sun saba ma Allah ne shi yasa Allah ya halatta a yaƙe su idan har kuma kuka saba ma Allah Allah sai zara hannun shi akan ku sai bar wanda yafi wani tattali sai galabaitar da shi lokacin da aka zo yaƙin Badar ai Allah ya nuna wa musulmi iyawar shi domin ba su shirya ba wani ma bai karya ba sai a je a kwankwasa mai kofa ina za a sai a ce za a je yaƙi ban shirya ba a ce fita da waɗanda suka shiryan da waɗanda ba su shiryan ba gaba ɗaya da aka tattara su sai zan kafirai sun ninka su amma da aka zo za a gwabza sai Allah ya juya sai zan kafiran suna ganin cewa musulmin sun ninka su sannan na biyu musulmin kuma a haka sai Allah ya nuna musu iyawar shi sai ka ɗaga takobin da ke hannunka sai kawai sai ka ji gyangyaɗi ya kwashe ka ka buɗe idonka kuma sai ga kafirin ya faɗi ya mutu kai ka tabbatar ba kai kai yakin ba waye ya yakin Allah to me yasa Allah ya kawo musu wannan gudunmuwar sun bi Allah ne saboda haka jama'a wannan yakin da muke fuskanta a duniya a yau ina tabbatar muku da cewa wallahi tallahi ba mu da shirin da za mu iya shi makaman da aka je aka jibje a Afghanistan aka yaki Tora Bora da shi, a tarihin duniya ba a taba yaki da irin wannan makamin ba. Makaman da aka je aka jibge sai da suka samu analysis din su tukuna suka yi musu nazarin ta yaya za a bullo yakin nan. Aka ce mutanen nan a dutse aka haife su, suka girma a dutse, in ka ce za ka bi su dutse ka yake su ba ka iya ba. Ya za a yi? Sai ka tuna akwai wani shebanin maciji wanda ya kware a kan shiga kogwannin dutse, sai aka yi wa yakin title Operation Anaconda. Ma'ana wannan irin yakin da za a yi, irin yadda wannan macijin ke shiga kogo, haka za a yi. Haka je aka je aka rinka kashe bayan Allah da waɗanda suke yakin da waɗanda ba sa yakin, haka aka rinka kashe su. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To jama'a, wannan hadisi da waɗancan ayoyi da na faɗa su ne shimfiɗar wannan wa'azi nawa. A yanzu ga yadda tsarin wa'azin nake fatar ya kasance insha Allah ta'ala. Yakin nan da muka ce kafiran duniya sun shirya, da Allah ya ce ba za kuma su gushe ba suna yi har sai sun tabbatar sun raba mu da addininmu iya iyawarsu. Na yi nazari sai na ga cewa suna yakar mu ta ɓangarori biyu ne. Ɓangaren farko suna yakar mu musulmi, ɓangare na biyu suna yakar addininmu shine shari'ar musulunci. Waɗannan ɓangarori nake so zan biyo a hankali insha Allah ta'ala, in yi mana bayanai a tattakaice domin ba na so mu daɗe, so nake a yi wa'azin nan a tashi cikin nishaɗi insha Allah. In ka koma ɓangaren da suke yakar mu musulmi, zaka ga suna yakar mu ne ta ɓangarori guda huɗu. Suna yakar imaninmu, imaninmu da Allah suna yakar, shine wannan aya take faɗi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarjukum an dinikum in istata'u, ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun raba ku da addininku matukar iyawarsu. Bari muku wani misali kafin mu tafi da nisa. A ƙasar Masar da aka ce ƙasa ce wadda ke tarihi akan ƙarfin imani na musulunci, to ya za a yi a raba su da imanin nan? Sai aka ce to waɗannan mutanen duk wata dabara da za a yi musu ba za ta yi ba. Amma a tunkuɗo 'yan matan Faransawa da Yahudawa zo su shige su su aure tsakaninsu, da suka je suka yi ta kwasa 'yan matan nan suna aura, suka yi ta kwasar 'yan matan nan suna aura. Shikenan, ita ta zo gidan ta san wannan mutumin Abdullahi ne ko Muhammad ko Ahmad, ta san manufar zuwan ta gidan. Don haka in ta haifi ɗa ko ɗa, aqidan nan tata da manufan nan tata da lalacewa da tsarewa irin tata, irin ta za ta yi ta koya wannan 'ya'yan. Kai kana can ka fita office, in malami ne ma kai ka fita wa'azi, duk ma abin da kake ka fita, sai ka dawo daga magariba ne zuwa ka kwanta za ka yi tarbiya, ita kuma tana nan da 'ya'ya. Sai aka wayi gari, lissafi statistically ya nuna cewa da wahala gidan da a Misra ba auri ba Yahudiya ba ko ba Faransiya. Da suka wayi gari sai suka haifo 'yan iska. Sai zama yanzu a ƙasar Misra, wallahi ina tabbatar maka da cewa mafi yawancin gurare da ka je kai Larabci ko makai Turanci ko Faransanci sai ka fi daraja. Don a ƙasar Misra ne za ka je kai Larabci, ba Larabe, wallahi al'azimi wani ba ma yajin abin da kake cewa, don irin Larabcin da kake shi gaba ɗaya bai iya shi ba. Larabci ne kake na Qur'ani, shi ko tuni an raba shi da irin wannan. Nan ana nan su malam sun koya maka jaka a ce mata al-haqiba, ko kana can sai ka ji a ce hati shamfa, sai kai zuru-zuru a shamfa jaka, haka zai kira maka ita kuma ya ce maka iya Larabcin da ya iya kenan, kuma shi ba Larabe ne gaba da baya. An canza musu yaran, sai zama in aka buɗe Qur'ani ana karantawa ba sa ji kenan, domin Larabcin Qur'ani daban, Larabcin su daban. Masalan aka zo aka sanya wa'azi sai suka hau zanga-zanga, suka ce ba a zo a sa musu wani yare da ba sa ji kuma da Larabci yake. A ƙasar Masar ne zaka ga yarinya kana son ta matuƙar, kana so ta amince da kai, yi mata Turanci, amma ka ne mata Larabci sai ta juya bakin gilashinta ta harare ka kawai ta watsa gashi baya, sai maka ita ba ta ji. Amma ka ne mata Turanci ko ba ta jin Turancin nan, za ta girmama ka kwatankwacin girmama waccan da mata suka yi wa Annabi Yusuf. Akbarnahu wa kulna hasha lillahi ma haza bashara, wallahi in ka je kai Turanci ko Faransanci a ƙasar Misra haka suke kallon ka. Kai mishi Turanci ko kai mata Turanci, ka ce za ka kai ta Amerika ko za ka kai ta Ingila ko za ka kai ta Faransa,
duk abin da duk inda take za ta tafi za ta fasa za ta bi ka. Ta samu dan halal, ta samu mala'ika. Allah ya kiyaye. Dan haka suna ainihin yakar mu wajen su bata mana imani. Zan zo in yi sharhin wannan. Suna yakar mu wajen su bata tunaninmu. Ya zama tunaninmu daban, tunanin musulunci daban. Tunaninmu daban, inda musulunci ke tunani daban, inda mu kuma muke tunani daban. Suna yakar mu wajen lafiyarmu. Su ga sun raba mu da lafiyar jikinmu. Mu zauna mu musulmi ba mu da lafiya. Dan hakan an ce hayya alal jihad, waye zai fito? Ba wanda zai fito. Sannan suna yakar mu yaki irin yakin kare dangi. Bangare na biyu na yakin shine yakar mu game da addini, shine yakin shari'a wadda ainihin Allah madaukakin sarki ya turo annabawan shi da ita. To yanzu mu dubi mas'alar farko, ita ce kafirai suna yakar mu, kuma ba za su gushe suna yakar mu ba har sai sun raba mu da ainihin addinin mu, imani kenan. Wannan yakin sun fara shi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen saka wa mutane shubha. Yahudawa za su yi gayya sai su zo sai su musulunta da safe. Manyan malaman Yahudawa waɗanda a cikin Yahudanci ana ji da su, wanda idan suka musulunta ba Yahudan da bai san manufar da ta sa suka musulunta ba, sai zuciyar shi ta laurawa. Anya ko shi ma ba zai bar Yahudancin nan ba. Sai su kama musulunci gadan-gadan daga safiya zuwa yamma, sai su ce kai musuluncin akwai wahala. Ina zaune kafin in huta sai naji an kira azhar. Ban gama hadarin fa ba sai naji ana kiran la'asar. Jim kadan kuma magariba, jim kadan isha, sai ce ai kuma da asuba, sai ce kai gaskiya ba zan iya. Me yasa suke yin haka? Don su kwaso musulmin da ke cikin musulunci masu rauni. Kai kaga babban malami daga cikin Yahudawa ya shigo addinin, amma wuni ɗaya ya kasa, sai ka ce ni hauka nake? Kaga annan sun yaki imaninka. Wancan da ke cikin Yahudanci yake tunanin musuluncin nan ko daidai ne, to ya ga malamin shi ya shigo ya koma. Don haka ba zai taɓa tunanin ya karɓi addinin nan ba. Sun yi wa Annabi wannan khittar, sun yi wa Annabi wannan mugun shirin. Allah ya fallasa asirin su cikin Ali Imran. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سكي تشي واكو جيكو مسلم تدا فالكون يني كافين يما سيكو كافر تشي لعلهم يرجعون مي واكو ما دكي مسلم تنسا باي وانا ما كرتن أن يشت سنن سنة دون ما كرتي نزاجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا زبوة النبي متنش هنني أكسامون بيهودي da ya kware a zagin Annabi, sunan shi Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya kware game da yi wa matan musulmi sharri, ya kware game da sanya 'yan iska su rinka tsogalar matan musulmi in sun fito da hijabi. Rannan sai Annabi ya ce, ya jama'a, Ka'ab al-Ashraf ya cutar da ni, cutarwa ta kai matuƙa, waye zai min maganin shi ya kawo kanshi? Wallahi duk sahabbai sai suka ji tsoro, saboda matsalar ba karama bace, kamar muna tikajin nan ne a ce waye zai kawo kan bushi. Matsalar ba karama bace, ba faɗe ba aikatawa. Amma wani sahabi Muhammad ibn Maslama sai ya ɗaga hannu, sai manzo Allah ya ce Allah ya maka albarka. Ya ce amma ya manzon Allah, matsalar tana da girma, ba zan iya ni kadai ba, ka haɗa ni da wasu su taimake ni. Sai aka haɗa shi da wasu. Kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, sai aka zo aka ce ya manzon Allah, Muhammad ibn Maslama da ya karɓi aikin nan fa ya daina cin abinci, duk ya lalace ya zube. Annabi ya kira shi lafiya, sai ya manzon Allah, aikin ne aiki ne, ba faɗan ba na ga cikawar shine gaba ɗaya ma ni na galabaita na kasa cin abinci. Manzon Allah ya ce ka je ka ci gaba da cin abinci, Allah ya taimake ka. Ya ce ya manzon Allah, kai min arziki ɗaya. Ya ce menene? Ya ce ka halatta min ƙarya. Dama manzo Allah ya haramta, to sai ce ka ji an halatta maka, sai ce alhamdulillah. Shikenan matsala ta kare. Sai je ya samu Ka'ab, ya ce ya Ka'ab, kaga dai ku dattawa kun gaya mana mun ji, kaga jaraban nan da muka ɗauko yanzu ta buwaye mu. Yanzu kaga Ka'ab ya saba riga, ya ce ba mun gaya muku ba, ai abinda babbai hango yaro yana tudu ba zai gani ba, mun gaya muku ai ba ku ji ba. Ka'ab ya bambam mun faɗa. Sai ya ce to yanzu ya gallabe mu, amma ba mu san mu rabu da shi, muna son mu ga ƙarshen shi. Shi ne muka zo ka taimake mu da takubba da makamai. Kaji ba Yahude da ya ji za a taimaka,
karbi makaman shi a yaki musulunci zai bayar sai yace zan bayar, amma da yake ba yahude akwai zumunci tsakanin shi da kudi, sai yace to amma ai makaman nan na kudi ne, ni ba an ba ku a madadin me, me za ku jinginar mini? Sai yace to me kake so ka jingina? Sai yace ku jinginar mun da matan ku. Kaga nan ma akwai wata magana, kullun waɗannan matan namu masu hijabi kafiran nan su suke su ga me ke karkashin hijabin. Shi yasa wallahi wallahi jama'a dole ne mu kafa makarantu da zamu kara mutuncin yaran. Karka ka sa mata Aisha ko Fatima ko Maryam sunan wata babbar mata mai daraja a musulunci, ya dauke ta sai a kai ta wurin arna da kai budadde sai ta shekara 6 tana yawo da budaddan kai, sannan da a ce za a rufe kai anya ba ai yaudara ba, an yaudara jama'a, duk abin da ka shekara 6 ka saba da shi na dabi'a yana da wahala ya barka balle a halin kuruciya. Dole mu kafa makarantu, abinda yake damu mu zamu zo mu magana, matsalar kafa makarantu a kasar nan ta samu matsala ne, shi yasa ko mun kafa makarantu da sunan musulunci sai su dawo sai su wargaje. Amma muna fatan a laccan nan maiwa zamu haskaka menene muke ganin ya kamata, domin mun tabbaka irin wannan a Abuja wallahi ya ci kuma yana kanci, mun kafa makaranta ta ci kuma tana kanci, yanzu har jayayya take da court ran nan muke taro bai wuce kwana 5 ba, yanzu muna da yara 260 ana roƙon mu wai waɗannan wai mu shigo da su ta bayan katanga ne ma kafin a sefon, muka ce a saurara. Nan da nan aka sa aka sake kafa wata makarantar, ita yaccan da aka kafa din har ta cika tinkan abude ta, me yasa? Saboda an dabbaka tsarin da ya kamata a tafi arna kuma su je su yi arnantaka, amma babu alakar dole dan zan yi karatun boko sai na koyi arnantaka, babu wannan alakar. Amma mun yi makarantun missionaries, idan mun ce larura ne lokacin St. George's, St. Teresa, Montsojis, duk waɗannan makarantun ba su muka yi a sabon gari ba, yanzu wace hanya za mu bi ƴaƴanmu kada su shiga irin wannan halin? Kafiran nan sai suka ga in suka sanya makaranta sunan missionary ba za a karɓa ba, sai su ɗauki wani suna na Turanci ne jan hankali sai su sa, su ba su tsabar kuɗi mai yawa su karantar da ƴaƴanku addinin Kiristanci, su lalata musu tunani, sa'annan kuma su ainihin biya buƙatunsu na yau da kullum ba kuma tare da sunan mission ba. Yanzu da wahala ka ji wata missionary school sun canza da su ga an gano su. Saboda haka wannan ainihin kafiri sai ce sai a bashi mata da jingina, sai sahabi ya ce a matanmu ai me za ka yi da matanmu, sai da ka fi kowa kyau cikin larabawa, sai ya ce haka abin yake. Sai ya ce to ku jinginan mun da ƴaƴanku, sai ya ce a ƴaƴanmu in suka girma sai a rinka musu gori cewa an taɓa jinginar da su, ai kaga aibi ne, sai ya ce haka ne, to me za ku bani? Sai ya ce abin da za mu yi, ka san mu ma muna da makamai, sai dai makamanmu suna da yawa ne ba su da amfani, za mu tattaro makamanmu gaba ɗaya mu kawo maka, kai kuma sai ka ɗibo waɗannan naka masu nagarta sai ka ba mu. Sai aka daidaita akan haka, sai ya ce to ka san in kai ka fahimci wannan maganar mutanenka ba za su fahimta ba, don haka za mu zo mu same ka da tsakar dare a bayan gidanka za a yi wannan shi. Ya ce ya yi kyau. Da tsakar dare ku sai Muhammad ibn Maslama ya tattaro mutanen shi, ya ce idan muka je wurin Ka'ab zan yi dabarar da zan kama kanshi, idan har na kama kanshi in kuka ji na ce dunaku da wa Allah ya haɗa ku, to ku dakaka. Haka ya ce. Saboda haka suka yi sallama, Ka'ab ya fito. Muhammad ibn Maslama ya ce kai masha Allah wani kanshi nake ji. Sai ce ai wani turare ne amarya ta sa min, ta fi kowa kyau cikin matan larabawa. Ya ce ni na san a aikata haka. Ya ce Ka'ab kai min arziki in san sana kanka, kanshin ne ya kai kanshi. Sai miƙo kanshi sai san sana. Sai masha Allah masha Allah. Suka ci gaba da hira. Sai ce Ka'ab kan nan naka akwai kanshi fa. To Allah ka sake min arziki in san sana. Yana miƙo mishi sai ya ce junakum, sai sahabbai suka dade. Aka zo aka yi wa Annabi al-bushr da safi. An cika aiki ya manzon Allah, manzon Allah ya sa musu albarka. Da wannan hadisi da makamantan shi malamai suka ce in aka zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai an kashe mutum matukar kafiri. Allahumma sai in ya tuba ya musulunta, ba wai ya tuba daga zagin ba. In mutum ya bude baki ya zagi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya ce na tuba daga zagin, in Kirista ne ko ba Yahudi ba za a karba ba, sai dai ya musulunta. In ba haka ba fa za a kashe shi. Idan mutum ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kafiri, in Annabi ya ce ya yafi, magana ta kare. Dalili ka karanta littafin As-Sarim al-Maslul na Ibn Taymiyyah, baban Abubakar kafin ya musulunta yana kafiri, suna hira da Abubakar sai su fita baka sai zaji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya daga hannu sai kwashe shi da mai. Uban shi fa dan ka san matsala ba karama bace, Annabi ya fi kowa duk duniya da lahira. Sai kwashe shi da mai. Sai shi ya ji zuciyar shi bata natsu ba, mai ai bai ishi wannan tsohon ba ma. Ya kamata kawai aika da shi lahira, amma sai je ya manzo Allah mai na zage ka amma na mare shi, amma ina ganin mai bai isa ba. Sai nake son kai min izini zan kashe shi. Sai yace bashi na yafi. Sai malamai suka ce in Annabi na da rai ya yafi to yaya, don haƙƙin shi ne, amma in bai da rai fa to amana ce akan mu musulmi. Saboda haka da Salman Rushdi da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya aibanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan yar iska ta jaridar This Day, wallahi ba wata ƙungiyar musulunci a duniya kakaf da ta isa ta yafi musu wannan zagi, da ta isa ta yafi wannan laifi. Allahumma sai in su fito su kyautata musuluncinsu. To Salmanu wannan zindiki ne, domin ya je ya karanta addinin musulunci, a matsayin shi na musulmi ya kafircewa Allah ya zo kuma yana faɗa da addinin musulunci. Kuma har sa'ad da aka samu aka fito da shi, aka hira da shi a wasu tashoshi na ainihin talabijin kamar Sky News da sauransu, yau kamar shekaru biyar da suka wuce ba fatu baye ba, cewa ya kalmomi ne waɗanda ba a fahimce shi ba, a koma a karanta littafin mana. Amma duk sa'ad da mutum ya buɗe baki ya zage ka, ko da kalman nan tana ɗaukan zagi a wani wurin ba ta ɗaukan zagi, yanayin yadda yake yana fasara maka zagi ce ko ba zagi. Duk sa'ad da yau mutum misali a ce an zuba tsere, sai ka zo da gudu sai kai na ɗaya, sai ya ce shege kai da kanka, ko ka ji ka san ba zagin ka ba, haka ne ko ba haka ba? Kai ka san yabo ne ba za ka damu ba. Amma haka siddan sai ya ce maka shege ɗan banza, kai ka san menene zagi? Amma wai duk da haka duk duniya ba wanda ya fahimci Salman. Kada wai fahimta abin da ya ce. Allah kiyaye. Jama'ar musulmi kun ji wannan kenan. Saboda haka kafirai suna bin wannan hanya ta ainihin wato yakar wajen zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku duba wannan kafirar da ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a jaridar This Day. Aka zo aka yi ta kuskure ma ana kare ta. Ita ta yi zagi. Amma a ina yaƙi ya ƙarke a garin musulmi? Zuciyar suwa aka ƙona, zuciyar musulmi. Me yasa ba a je an yi yakin a can ba? Ita kuma ya aka yi an sauke ta tankar an raba ta da ƙasar? To, ina ga yayi haka insha Allah. Na, Allah ya taimaka. Sannan yaƙi na gaba da suke ƙullo mana shine yaƙar mu game da Alƙur'ani. Yaƙar mu game da Alƙur'ani jama'a matsala ce mai girma. Tunda Alƙur'ani ya sauka kafirai suka kai suka komo a kansu ga sun lalata al'amarin shi, amma Allah bai ba su izini ba. Amma ni yanzu zan fi ba da ƙarfi ne akan irin hittar da suka fito mana wajen yaƙin Alƙur'ani, wanda wannan hittar sun taɓa yinta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne duk sanda wata matsala ta faru sai su rinka duban alarammomi suna kashewa. Sai su rinka duban alarammomi suna kashewa masana mahaddata Qur'ani. Me yasa? Dan a waye gari babu wanda ya haddace Alqur'ani. Wannan makircin sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka zo suka ce ya manzon Allah, ka gan mu nan gari guda ne mun musulunta. Muna so a wadata mu da malamai masana Alqur'ani mu je su karantar da mu. Annabi ya ɗibi mutum 70 alarammomi mahaddata Qur'ani ya basu. Suna zuwa tsakiyar daji kawai sai suka yi musu atara a gindin wani dutse. Suka ce dama ba musulunta muka yi ba, mun so ne mu rage iri, don haka yanzu mun kamo 70. Sahabban nan suka kwashi jiki da gudu suka hau kan dutsen nan. Kafiran nan suka ce wallahi ya fi muku sauƙi ku sauko ɗai-ɗai da ɗai-ɗai mai muku yankan rago fiye da ku bari mu kamo ku, wanda duk muka kamo shi wallahi za mu yi mai kisan wulaƙanci. Haka sahabban nan suka haƙura, ka daga hannun suka roƙi Allah, ya Allah halin da muka samu kanmu ka kai wa Annabi sako. Annabi yana zaune, Allah ya nuna mai, sai ya fashe da hawaye satellite ke. Tun wannan lokacin aka nuna mishi ga abin yana ganin iri da musu ana yanka su. Sai wani sahabi ya ce shi kam wallahi faufau ba zai sako ba. Sai aka sargafo mishi igiya aka kamo shi. Wani ma ya sake cewa aka sargafa igiya aka kamo shi. Sai zama ɗaya daga cikin waɗanda aka kamo ɗin nan a shaida aka yi yaƙin Badar ya kashe wani tsohon kafiri sai ƴaƴan wannan kafirin suka ce wannan shi ya kashe ubanmu, don haka ku ba mu shi, zamu mai kisa na musamman. Suka je suka aje shi kamar ragon layya suna kiwon shi. Ita mai ba da labari ta musulunta ƴar wancan kafirin da aka kashe ne ta ce wallahi ta ga abin mamaki. Lokacin samun ƴaƴan itatuwa kaza ba sai ta zo ta samu irin waɗannan ƴaƴan itatuwan yake zaune yana ci, ta ce su kuma sun hana shi abinci. Kowa ya san yanzu ba a samun mangoro, misali ya zo a same shi kawai yana shan mangoro lafiyayya nunanniya. Ta ce ran da suka kintsa ba su kashe shi, sai suka ce to ba a kisa a cikin haramin Makka, a fita wajen gari. Sai ce su taimake shi su ba shi reza ya yi aski, ya aski gashin hammata, ya aski gashin mara, suka ba shi. Da suka je za su kashe shi, sai ce da Allah sai mai arziki ya yi sallah raka'a biyu, ya tashi ya yi sallah raka'a biyu. Sai ce wallahi ba don kar ku ce tsoron mutuwa ba, da yadda na ji daɗin ganawa da Allah a sallah nan, da na ce ku sake bani raka'a biyu, amma ku ci gaba. Ya ce haka suka riƙe reza, sai a kaga reza a jikin shi, sai a ce yanzu ya kake ji da Muhammadu ake wa haka? Sai ce Allah ya tsare shi. Ya ce ina cikin wannan halin ba ni son in ji ƙaya. Ta suke Annabi sallallahu alaihi wasallam shine suna kashe shi, sai ya haure rawaka ilallahi ashku ghurbati ba'da kurbati, halin da na samu kaina ga Allah nake kai kuka. Walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi shakkin kana lillahi masra'i wa dhalika fi jambi alilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwi mumazzai. Yace ban damu ba, matakar an kashe ni ina musulmi, in faɗi da dama ko da hagu duk ɗaya ne, amma dai in mutu ina musulmi, ni abin da ya dame ni ke. Haka suka kashe shi, suka yi kata-kata da naman jikin shi. Wannan Khubaybu kenan al-Ansari. Sai aka ce addu'a rata ya gawo shi a kusa da Ka'aba, saboda duk wanda zai mana tawaye ya ɗaga kai ya kalla, ya san mu ba na wasa ba. Haka suka yi, sai da Annabi ya turo wasu sahabbai daga Madina, ya ce ku lallaɓa ku je ku san yadda kuka ɗauki wannan shahidi, kuka yi mishi likafa. Aka turo su Amr al-Zamri. Haka suka saɗaɗo, suka shigo su ƙurin garin Makka, suka zo sai da suka cire shi daga jikin wannan ainihin kati da aka yi mishi, suka je suka yi mishi kabari, suka rufe shi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kafirai suna da wannan manufar jama'a. Don haka ku duba da kyau, a Najeriya duk garurukan nan da aka yi yakin mai tsatsi ne galibi garuruka ne na masana Al-Qur'ani. Ku natsu da kyau ku kalli wannan. Duk inda fitinar mai tsatsi ne ta fi yawa, sai ka ga mahaddata Al-Qur'ani ta fice. Duk waccan manufar ce suke kokarin su tabbatar da ita. Da suka taho sai suka ce to yadda za a yi, a san yadda za a rikita Al-Qur'anin nan, yadda idan yara suka taso sai zan suna karanta Al-Qur'anin amma ba su yadda littafin Allah ba. Sai aka ce ya za a yi, sai aka ce a dubi wani littafi mai tsohon tarihi na musulunci game da Qur'ani, sai a rikita shi. Sai suka zauna tun 1930s, yau kamar shekaru 70 da suka wuce. Sai suka yi taro a Almaniya a ƙasar Jamus. Sai aka ce a ɗauki wannan littafi na ɗan gidan Abu Dawuda, wanda duk duniyar musulunci babu littafin da ya yi tarihin Al-Qur'ani kamar wannan, Kitabul Masahif. Sai aka ce a rikita shi. Yanzu wannan da ke hannuna rikitaccen ne, wannan da ke hannuna rikitaccen ne, littafi ne ɗan ƙarami wanda bai wuce girman risala da ka sani ta fiqh ba. Amma gashi an je an zuba abubuwa na ƙarya da shubha da ruɗani, an gwamutsa shi. Don haka idan ka zo ka karanta muqaddimar, to duk abin da zaka gani a ciki na littafin ba hadisi ba ko aya Qur'ani za ka gani, sai ka fara shakkata. Domin wannan littafin ya kawo cikakken tarihin Al-Qur'ani tun daga saukar da shi, da rubuta shi, da yi mishi wasali, da yi mishi ɗigo, da tattara shi, yaya sahabbai suka tattara shi. To sai aka ɗauki wannan littafi, sai aka baiwa wani Otho Jeffrey, wani kafiri ne Otho Jeffrey. Waɗannan kafiran za ka yi mamaki, lokacin da suka ci ƙasashenmu na musulunci da yaƙi, suka kwashe littattafanmu, sai suka je